daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya saman muta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yarnar gizo a duk sanda ake sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu dora ne a tattaunawa da muke akan kalubale da mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa da yadda gudanar da gida da iyali ke gudana. Masu sauraro muna tafi da ƙarin bayani. Idan dai masu sauraro na biye da shirin a shirin da ya gabata, wakilin sashen Hausa ta murya Amurka da ke Jos a jihar Plateau, Najeriya, Malama Zainab Babaji ta somo tattaunawa da mata a teburin tattaunawarmu dangane da wannan batu da yadda mata ke hidimar kula da gida da iyali a wannan yanayi da ake ji a jika. Sai a ja da zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To madalla yanzu kam sai Jos kwata ta yamma da Bauchi, don haka bari in ja gefe inda madanyen Kerbitrus ta dora da cewa lamarin ba shi da sauki.
Kasan ba shi da sauki, mu hada da Ubangiji mun dogara gare shi. Yayin da mun ma yaro magana zai je, ni farkon abin da nake shi kan fara addu'a zuciya, ya Allah zan ma yaro nan magana, na san karami ne, yara na kanana ne, amma na yi addu'a na ce uba ka sa yaro nan ya gane abin da zan fada mishi. In sun na gama magana suna ba juna shawara, ko da shike suna nan kanana bana nan kusa, zaka ji suna ce amma mama ta ce fakar mu ya haka. To mu hada da Ubangiji da dan namu, Allah zai ba mu hikima, sai za mu iya mu tattalin abinda za mu basu wanda zai gina jiki. Ba lallai sai nama ko kifi su ne abinda za su gina mana jiki ba. Around za mu samu waken soya, yana da muhimmanci, amfani sosai a jiki. Gyada ma ko da shike suna da tsada, amma mu yi amfani da season. Za mu iya mu saye su a lokacin da yake da araha, sai mu dan ajiye mu zo mu yi amfani da shi a lokacin da muke bidan su.
To barin dawo gare ki, akwai batun tarbiyyar yara ke a bangaren ki da unguwa da makota, yaya ake wannan tarbiyya ma yara?
Gaskiya alhamdulillahi iyaye mata suna kokari akan tarbiyyar yara, don kan gaskiya ne yanzu yawa mazan sun sake ma mata tarbiyyar yaya, saboda ne sun dogara eh tabbas da maganan babu, suna ganin ba su da shi ai, ba su da karfin da za su tsaya su yi magana akan yaya, kuma ba haka bane. Kar su manta cewa Allah ne ya ba su wannan nauyin na su kula da gidansu da iyalansu, daga kan mata har yaya. To sai su rinka gudu, saboda ne, saboda wasu ba su da shi, to kuma ba haka bane. Su tsaya da kafansu a kan gidansu, idan suka tsaya to anan za mu taru gaba daya a tarbiyyantar da yara a yanda ya kamata. Kin ga yara a gida, kina nan tare da shi ne, kika san halin da yake ciki a cikin gida. To idan ya fita baki san da waye a wani aboki zai hadu da shi a waje ba, walau abokin nan magari ne, a'a muhu ne, ke kina gida baki sani ba. to abin da ya kamata kaman ita ne yanda ta faɗa cewa tana addu'a a ranta yaranta ya fahimci me take so ta gaya mishi ya kuma yi aiki da shi. To yana da kyau mata in za mu ƴaƴan magana mu musu tasigar da za su gane da inda in ma sun fita san haɗu da aboki mara kyan su guje shi. To idan har muna kokarin wannan tarbiyyantar da ƴaƴan a haka wallahi sai ki sha mamakin yaran da zaki je ki gani a wannan gurin daban nasu da suke ba za ki taba tunanin yaro yana yi ba sai kin je gurin ko kuma in asirin nashi ya tono. To anan ne gaba ɗaya sai ki ji ma gaba ɗaya kin rasa ma me zaki ce. To kan gaskiya iyaye maza su dage akan tarbiyyar yara su tsaya a gidansu kai su duba babu mu ma ai ba shine da mu ba a cikin gida domin samun su shine namu a cikin gida. To dan haka sai a tallafa mana ta wannan bangaren iyaye su rinka tsayuwa da kafansu.
To daga ƙarshe Hajiya duk da waɗannan matsaloli haƙƙin mu ne mu kula da iyalan mu daga mai gidan ma har ma su ƴaƴan. Kina ga kaman ta ina za a taimaka ma mata musamman domin su samu waraka daga irin waɗannan matsaloli da suke fuskanta?
To ina ganin dai kokarin mazajen namu amma su ƙara kokari ta inda zaka iya taimaka ma mace shine idan mace idan ka dawo gida mace ta samu wanda za ta yi shawara da shi mai gida gashi fa ga abin da ya faru da baka nan mu zauna da yaran nan gaba ɗaya mu da mu da mazajen namu mu zaunar da yaran nan mu fahimtar da su yanda rayuwa yake ciki. Ni na ga ya kamata a ce koda namiji ba shi da shi ya zama abokin shawara a cikin gidan shi kar ya ce dan to ni yanzu da ba ni da shi me zan ce akwai abin da zaka ce idan ka zo wannan an ce kalami mai kyau ma ai ibada ne. So idan ba ka da makudi da zaka ajiye ka zauna da matanka ku yi shawara yanda za ku yi ku samu ci gaba amma ba wai ka sake mata komai na cikin gida ka ce dan saboda ba kudi ba.
To barin dawo ga dake Hajiya Fatima yaya za a warware wannan matsala da mata ke ciki domin a samu waraka musamman wajen tarbiyyar ƴaƴa wajen biyan bukata da kuma kamar yadda ita Hajiya Rashida su ce a samu kalamai masu dadi ko a hada kai tsakanin maza da mata wato iyaye kenan ta yadda za a samu yara masu inganci.
Abinda ta faɗa kam haka ne kuma sai mun ƙara da hakuri dan rayuwar yanzu gaba ɗaya in muka dube ta shi kanshi yaron gun tarbiyyarsa sai kin hada da hakuri idan har muka ce tarbiyyar zamu yi ta kawai magana a sama muke mai da fada wake kina tarbiyya ko shi ma uba iyaye maza haka suke idan kin zaunar da shi magana ku yi shawara wani idan har kin ji dan a waje yayi wani abu tunda zaki samu mai kaunarki zai zo wance kin ji danki kaza kaza to ba mu a matsayin mu na iyaye sai mu musu godiya idan muka mi godiya mahaifi ya shigo gida to kin ga mu mata mun san lokacin da ya kamata mu wa mazajen mu magana idan kin zaunar da miji zaki shawara da shi akan ƴaƴa tunda gyara ne to wani namijin zai tashi yana maganganu shi kaza ba haka ya kamata ba hanyar da zamu ƙara kawo gyara in mun hada da addu'a da hakuri uba zai kwantar da kai zai ji kalamanki akan dan ko ya an zo an ce mana wance fa kowa ne yayi kaza ya kake ga zamu bullo to kin ga haƙƙin sa ne ya nutsi ya san duk shi yana shugaba a gan mu duk abin da ya dauko ya fada to shi zai tabbata a kan mu to anan ya kamata iyaye maza su kwantar da hankali dan ni naga iyaye uban da idan an zo an ce dan sai yayi abu sai ya ce za ta yi abin da ya fi haka kin ga ai wannan ba kalami bane ka haifa da Allah baka kiwo an zo an same ka wance ta yi abu to dole ka kwantar da kai garin ya ta yi abin nan ai mata fata kuma a nuna mata wannan fa abin ba kyau dan ta ma ya kamata mu ma ƴaƴa tun muna kanana mu rinka nuna musu tun suna kanana kai abubuwa mai kyau da mara kyau to da zai tashi a kullun da mama na fa tana ce mun fa abu kazan nan ba kyau abu kazan nan mai kyau ne to a kullun in muna nuna ma da muna nuna musu to dan haka muna kira ga iyaye maza su ma dan Allah ko da a bayan idan mu su rinka zaunar da ƴaƴaye ana nuna mu ƴa wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau ne muna ƙara nusar da su hanya mai kyau wanda in sun tashi tarbiyar za ta mana karanci ba sai daya girma zamu ce kurin yau zamu yi muku tarbiya ba fa zai yiwu ba
Masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake komawa ga tsibirin tattaunawa ta mu tare da Zainab Babaji da bakinta domin jin yadda za su karkare. Bari mu je gabinta Ibrahim domin jin irin wainar da za a toya yau a kicin din namu inda ta gayyato mana kwararru a fannin girke-girke.
Sararo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi a yau dai a wannan zauri tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sirrukan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi ne ban sha'awa kuma ya sa mai gida dinga tsinke mai yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wato ita ma shugabace akan girke-girke sai malama Rahama Ibrahim wacce take da Hasmi Kitchen and Services gidan namu dai cike yake har da matasa a ciki cikin matasan muna tare da Maryam Abdullahi sai Ummu Kulsum Sani wacce take da Kulsum Snosh mi sauraro a kasance tare da mu kuma a bude kunnuwa domin amfana da shawarwarin da zasu bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki yayi dadi da armashi barkanku da zuwa nan zauri mi sauraro ya saba kowane lokaci mukan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne zamu bada bari mu fara daga uwa mabada mama ta kungiyar masu girke-girke ta arewaci wanda suka sa mata suna APCDN wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarwarin da za ta ba mata da za su kawo da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke Hajiya barka da zuwa
barka ka dai to alhamdulillah shi shawara baya kadan baya yawa shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata shawaran da zan ba mu kuma shine ba mu da wani hujja da zamu jinkirta koyar da ƴaƴan mata girki babu shi da zaran yarinya ta samu shekara 7 zuwa 8 9 10 to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo bane zaka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke-yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwadayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa kaga kenan idan tana maka dan jajjage kana kusa dan mai komin gishiri dan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ci ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka ni ma bari in kokarta in rika dan gwada kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki
kuma an cire mata kiwuya ma
an cire mata kiwuya ne to kin ga amma aka bar su haka nan a ce sai karatu sai boko sai arabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girkin kuma sai kaga lokaci ya kure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita iya mace za ta zauna ta koyi wayannan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allah rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na
ƴaƴan
da tattalin gida
haka to barin dan tsaye da ke in tambayi su matasan saboda kamar su ya fa shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyar su inda zaki ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanti alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jambaki da kashi dan kwali malama Maryam kuma gashi ke matashiya amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauran su ne jara a yinki ne ko a ce kina nan kwance kina latsa waya kina TikTok kina dan rayuwar yinki kina ce wuri ki koyi girki din
to dai na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara 4 zuwa 5 da farawa. To amma yanzu ne abin yake ƙara improving, yake ƙara gaba-gaba. Gaskiya abin da yafi jin ra'ayina akai saboda ina ga ina son business, ina son kasuwanci sosai. So na ga yanda mutane suke yin wannan harka ta baking haka catering, ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri, wani abin zaka yi da kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure kai baka da wannan matsalar. Tun kafin na aure nake yi, so na samu achievements sosai. So wannan abin ya jawo ra'ayina na ce bari ni ma na ga tayaya zan fara wannan abin, tayaya zan yi making, ina so gana kamu kamar yadda wancan yake yi, ina so ga ina yin abubuwa na nima on my own, na dependent akan kaina.
Ba kin kashe tsuntsu biyu da dutse daya, kin dai iya zaki iya kula da gidanki, sannan kuma gashi zaki yi amfani da wannan ilimin naki na yankin yake kuma ki sana'a da shi.
Eh, hakan ina yin haka sosai.
To ma me yasa ke baki bi maganan kallon film da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma abu soyayya?
Wallahi wannan ai ba taimako ba, taimakawa kanka kake yi ba in kace zaka yi wannan, saboda zaka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka, yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane lokaci. So baka san yaya zaka tsinci kanka ba, kawai dai naga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na, saboda ni ma independent da kaina. Abin da ya kara jin ra'ayina sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yanda maza suke in kai aure dole ga abin da suke so. Wannan abu ba mai daurewa bane, kullun a ce baka iya abinci ba, kullun ku ci indomie ku ci waye dinnan ba zai yiwu ba. Abincin nan dai shine dole sai ka yi shi, tunan ne ma zaka gane miji ne da yake son ka, zaku zauna lafiya ba zaku dinka samun wani matsala ba.
To
amma a ce baka iya abincin nan ba, kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan.
Au aka samu matsala da wannan soyayyen da kuke?
Aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadin irin wannan, saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi, so kuma sai ga akasin haka.
Wato an ce da man kana da kike kara da wanka, to kuma sai ba wanka.
Sai ba wanka. Dole a samu matsala ba wanka, saboda zai zo yau ya ga baki yi ba gobe kuma kin yi wancan, ba irin je abin da yake tunanin zai tadda ba, ba shi yake gani ba, so dole a samu matsala.
Hajara matu, ke ma matsayin ki na wacce kike koyar da girki da kuma yanda kike sana'an ki na girke-girke, ɗaya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da yasa matasa ba sa son yin girki shine kiyuya, washin girki wahala ne da shi?
Wallahi Hajiya ba wani wahala, sa kai ne da kuma kana son ka sa kanka cewa kana son kai abin nan. Ai kaman yanzu a misali in ka san kana yin girki kullun ashe yau kai girki gobe ka girki ko baka iya ba, a misali akwai ran da Allah zai baka iko ka ce ka iya shi so daya,
wato kawai ka nace kana yi,
nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa kai tarje zube a hannu ace sai ka tuka tuwan nan ace sai kai kaza, ai ba dan iyaye mu ba su san mu bane, suna su mu ne, amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abincin breakfast din safi ke ne abincin rana ke ne na dare, tana daki tana waya tana
albasa
ta iyawa, wallahi tallahi Hajiya in kika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka bata iya shi ba,
kuma mace
wata ma in kika bata albasa haka da bayan shi take yankawa
bata san ma inda za ta yi ta soma ba.
Ni ko bazan bari ina aiki yarinya na daki ba tana kwanci, saboda idan mutunci na ne idan na kai ta gidan miji, yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe, an kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ga kowa ba.
Wato shi ke sa mazan sai su yi kawo abokansu gida kenan,
in ka
yi za a bada kunya ba
su sani kwarai da gaske, kuma zai ga ya kashe kuɗin shi ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi kuma ko ya kira su ba su zo ba,
ga ce fa nan an yi,
ga ce fa ne ga komai fa ya ji mai.
To bari mu zo wurin malama Ummu, ko akwai wani sirri ne da kika sani na girki?
To gaskiya kam girki ba abun tsoro bane, kamar yadda mama na tace a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sirri na girki. Kuma abin da yake damun matasan mu na yanzu, ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayen mu da kakanni da zaki ga yanzu in miya ce yanzu wannan miyar kuka za su yi, mu da iyayen mu da kakanni mu suke ba mu labari za ta ga an dora ta da wannan ta tafasa a hankali, amma yanzu ta fita unguwa ta dawo faka cikin minti 20-30 a ce miki an gama tuwo da miya, to ina ku abincin zai yi daɗi.
To man da abinci ba wannan lantarki bane ga gas, in dai zai tafasa kawai shikenan, tafasa fariya
wannan ba na ci danye kuma za ta ci half done kenan bakin turawa. To gaskiya ba da lokaci ga girki yana da matukar muhimmanci da kuma jajircewa. Idan baka iya ba, akwai wanda suka iya, ka dinga neman shawara kana tuntuɓar su ya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi.
Sirrukan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki, ga abin da yake sa tuwo ya dahu, ga abin da yake sa shinkafa ta can gani, ga yanda za a yi abin da za ka sha ya kawata har ya sa ma miyan mutum ya tsinke ce yana so. Waɗansu irin abubuwa ne sirrukan wanda za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a
girki. To shi sirrin girki. Wata macen zaki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta.
To.
Da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa. Sannan wata kuma zaki ga iya ƙawata shi ne, ko ba haka ba ne?
Haka.
To ni a abinda na ɗauki sirrin girki shi ne, ni dai sirrin abinci ya yi daɗi. Kin gane? Duk sirrin ki dai a ƙarshe dai. Ki bani abu mai kyau, yawwa mai ɗanɗano, saboda ai duk sirrin ki in nazo na saka a baki bai yi daɗi ba, ba zan ci ba.
Gaskiya ne.
To kin fahimta? So a natsu a sa haƙuri, a yi haƙuri girki ya nuna. Dan yana cikin babban sirri. Babban sirri shine haƙuri da ka bar shi ya nuna. Saboda kin ga albasa sai ya nuna zai yi daɗi. Daddawa kamar yadda ta yi magana, in daddawa bai yi magana bai nuna ba. Wari zai
haka
to kin ga babu dadi. So duk waɗannan abubuwa kawai jajircewa ne da hakuri su ne sirrin girki. Sinadarukan da za ka yi amfani da su ma sirrin girki ne. So ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu. Saboda shi girki bari in muku wani alƙawari yana hana saki. Rashin iya shi kuma yana kawo saki.
To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo mu sake rankayawa birnin Jos domin jin karshen tattaunawar Zainab Babaji da bakinta.
To barin zo gare ki a madannan kiyar kusan karshe kenan. Yaya za a warware wannan matsala, wani taimako kike ga kaman mata suke bukata ta yadda za a samu waraka daga waɗannan matsaloli da muke da shi?
Na wade duban da nake yi shine kamar yadda yarwana ta gama magana yanzu cewa maza su shiga cikin tarbiyyar yaya. Maza sun dauki wahalan duniya ya sha karfin su wanda ya kai wanda zaki ga baba a gida baya iya wasa da yara. So ni zan roki da maza za su yadda su zama da hakuri su manta da duk abin da yake damun su. Kaunan yayan su ya zama musu mafi muhimmanci. Domin zaki ga baba yaro yazo yana dadi an ce musu ya abu kaza makanta ka tashi ma nan always maganan kenan. Yaro zai zo ya kwanta jikin baba baya so. To ni kamar yadda yara sukan zo su kwanta jikin mama su same shi da sauki su zo su samu mama su fada masa musu mata damuwan su, ni ina son da maza za su koya wancan. Su zama da lokaci da za su yi wasa da yara, lokacin fada ya zo a yi musu fada, lokacin kin ga wannan ma zai taimaka ga kawo maganin damuwoyin da muke fuskanta a tawurin tarbiyyar da yara.
To bari in karasa da ke ta yaya za a warware waɗannan matsaloli da mata ke da shi ta wajen hanyoyin samun biyan bukata da kuma tarbiyyar ƴaƴa da kuma samar da ƴaƴa na gari.
Alhamdulillah, abinda zan ce a kai shi ne ta hanyoyin da mata za su samu biyan bukata sun haɗu da kashi-kashi. Amma yana da kyau gwamnati ta rinka dubawa wani hali talakawa suke ciki a jihohinsu, ƙananan hukumominsu, idan da tallafin da ya kamata su yi ya kamata su rinka dubawa suna tallafawa su ma kuma wayanda aka ba su tallafin su yi kokari su fita haƙƙin da yake kansu. Akan tarbiyyar yara kuma
kafin mu wuce wannan batun tallafi, duk da yake wani lokaci kamar yadda kika yi magana dazu gwamnatin tana biya, amma kafin ya iso wurin wannan su mata karan kansu me ya kamata su yi domin su fita daga wannan bakar talauci da ke damun su?
Ya kamata mu dage da sana'a, mu rinka wannan sana'an da muke yi a cikin gida. To da shi ne za mu samu mu rinka tallafawa ɗan 20-50 idan ka karkare na riba. Ko yaya sana'a take, kayi kokari kaga kana yin sana'an nan, saboda ita akan wannan sana'an tana da albarka. Ko da biyar zaki rinka ci a ciki, to ki yi sana'an yafi karki yi shi.
kuma a wannan sana'a ne zaki samu ki rufa ma kanki asiri, ki rufa ma ƴaƴanki asiri da ƴan uwanki da abokan arziki a wannan sana'a. Akan maganar tarbiyya kan ya kamata iyaye mazan kamar yadda wannan ƴar uwana ta faɗa, ta ce mazan su rinka sa hakuri a cikin zuciyarsu, ƴaƴansu su rinka rabuwa da su, dan idan ba su yi wasa da babansu ba da wa za su yi.
Kuma abin mamaki ma iyaye maza suna son aihuwan ƴaƴan nan, kuma amma idan ƴaƴan suka fito sai kiga wato kamar an samu wani akasi.
Wallahi kuma haka din ne. To shi yasa mazan su daure yanda suke son su ta aihu. A haihu, to a haihu to sai da tallafin su, su ma kansu rayuwar ƴaƴan za su fi jin daɗi da sakewa da walwala. Ai babana na suna. Kin ga yaron da zai zo jikin baban shi haka ya kore shi ba zai ji daɗi ba. Akwai wani yaro da yake da ya taba cewa anya ni ba kai ne ka haife ni kuwa, saboda me? Saboda irin mugun halin da uban shi ne shi ya haife shi, amma saboda irin halin da uban yake nuna mishi. Suna da yawa a cikin yaran, amma shi din nan ko zuwa ya zai wuce sai ya buge shi, kuma shi ya haifi dan. To kin gani kuma suna nan koda su biyu ne amma har da shi a ciki. To sai ya dake shi ko ya zo kusa da shi, fita ka bani guri. To ki ga ya mun meye da zai dauka a nan. Kin ga ai bai dace ba, maza su yi haƙuri
ma ji kaman ba a son shi ma zai fanda
har ya bude baki. Ai yace anya kai wane ne ya haife ni, to me ya kawo wannan? Iyayen da yake gani uban yana nuna mishi, dan Allah iyaye maza su yi haƙuri koda suna son ƴaƴa dama. Dole ne akwai wannan jarabawan dama, akwai wanda zaka ji kana so, akwai kuma wanda zaka ji bai shiga ranka ba. To ai Allah ce waye kar mu nuna ma yara cewa mun fi son wannan ga wannan, saboda a zauna lafiya. To idan an iyaye maza suna bin wannan abinda Allah ya ce, za a zauna lafiya.
To madan nan kirar me kike da ƙarin bayani?
Ina son in yi kari ne game da mata su mama. Yara akwai shekarun da in sun kai suka fita neman abin biyan bukata da kansu. Akwai lokacin da yaro zaki ga ya kawo abu a gida, komai yawan shekarun shi yana da kyau ta tambaya ina ka samo wannan. So idan yaro ya kawo kin karba shiru baki tambaya ba, baki sai na ya samu ba. So tambayan zai taimaka ya rage wayansu damuwoyin da yara suke shiga ciki. Kamar kwanan nan wayansu samarin da nake gani a Mr. Ali, motocin da suna tukawa basu kai su tuka wannan mota ba. Always zaki ga yaro yana waya always kina magana Yahoo ko ina yanzu batun Yahoo ne. So mata in za mu taimaka ma yaranmu mu dinga bincikan hanyoyin samun kudaden su, komai girman yaro bai sha karfin iyayen shi ba, har su mutu suna bukatan shawaran iyaye. Saboda haka mata mu taimaka ta wurin ba ma yaranmu shawara, kar mu ce ai wannan yayi girma ya isa ya doki decision na kanshi, basu sha karfin shawara ba. Karin da nake son yi kenan.
To Haji Rashida, kina da karin bayani ne?
Karin bayanin da nake son yi shine kamar yanda yar uwata ta faɗa akan yara, yanda halin da suke shiga. Mu yi kokari mu bari yaran nan su san cewa tarbiyyan fa da muka baku ko ba ma wurin, ku yi aiki da shi, ku ji tsoron Allah duk inda kuke, ku yi kaman muna nan a wurin ne. Ka kuje ko kuje makaranta, kuje ku samu wani group, ku ce kun je kun shiga. Daga nan ne yake kawo yaro ya je ya yadda tarbiyyan shi na gida. So mu rinka kokari muna nutsar da su akan tarbiyyan nan da muke ba su, akan cewa ko inda ba mu nan ne su yi amfani da wannan tarbiyyan don saboda ci gaban rayuwarsu.
To jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakin da muka tattauna da su, muna godiya sosai da fatar za a amfana daga abin da muka tattauna. Nagode.
Masu sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji da bakinta Fatima Yusuf, Sa'adiya Usman, Rashida Muhammad da Ninkel Bitrus, sai Binta Ibrahim a Kaduna da Fiona Nandudu da ta hada mana shirin a nan Washington. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC, sai anjiman ku.